Sashen Hausa da Muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin ranar Talata, shi daga watan Fabrairun shekarar 2018 akan mitoci 16, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, Baba Yakub Makiri ne tare da Sarfila Hashim Gumal, muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labaran, za ku ji cewar masana shari'a da masu fashin baki game sun yi fashin baki a game da ce ku ce akan budaddiyar wasikar da tsohon shugaban Najeriya Babangida ake wa shugaba Buhari. Haka kuma muna da shirin a dawo lafiya da na shari'a zan gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Jamhuriyar Niger. Sai kuma sakonni da ku aika mana, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Barkewar tashin hankalin kabilanci a arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane sama da 24 tare da kone ɗaruruwan gidaje kurmus. Jami'an Kongo sun ce fadan ya barke ne a ƙarshen makon da ya gabata a lardin Ituri tsakanin 'yan kabilin Hema da Lendu. Ba a tantance abin da ya haddasa fadan ba, amma kabilun biyu sun kwashe shekaru masu yawa suna gaba da juna. Ofishin aikin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ya ce zai nazarci lamarin. A halin yanzu kuma Amurka ta gaba wani kwamandan sojojin Kongo da wasu shugabannin 'yan tawaye uku takunkumi saboda taimakon da suka bayar wajen yada talauci da karancin abinci da kuma raba mutane da mahallansu. Amma kun da ya gabata shi ma kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya gaba wa mutanen hudu takunkumi kan laifukan keta haƙƙin bil'adama. Matakin da aka dauka na ranar Litinin zai sa hannu, wato zai sa a hana mutanen hudu amfani da dukiyarsu da ke nan Amurka, da kuma haramtawa duk wani ba Amurka yin wata hulɗar kasuwanci da su.
Kasuwan hannayen jari na Amurka da ya fuskanci babbar faduwar hannayen jari a jiya Litinin, bayan da kamfanin Dow Jones ya fadi da kusan maki 200,000, ya yi asarar kashi 4.6 cikin 100 na darajar hannayen jarinsa. Shi ma kamfanin S&P ya fadi sama da maki 100. Jiya Litinin kamfanin Dow ya yi faduwar da bai taba yi ba a tarihi, wanda hakan kuwa na zuwa ne bayan faduwar da Dow ya gani a ranar Juma'a lokacin da ya yi asarar maki 666. Faduwar dai na zuwa ne bayan da aka fitar da rahoton samar da ayyuka da ke nuna tattalin arzikin Amurka ya samar da ayyuka 200,000 tare da karin albashi da aka kwashe shekaru ba a ga irinsa ba. Ayyukan yi da aka samar da karin albashi ya sa masu zuba jarin suna fargaban tashin farashin kayayyaki da kuma yiwuwar gwamnati ta kara kuɗin ruwa wa kan abinda yafi shekarun baya da aka gani.
To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwanaki uku ya rage kafin kudaden da ake gudanar da ayyukan gwamnatin Amurka sake karewa. Sai dai ya zuwa jiya Litinin batun yarjejeniyar ne shige da fice ba wa masaniyar inda aka dosa, yayin da shugaban kasa Donald Trump ya amincewa da shawarar da 'yan majalisu daga ɓangarori biyu suka gabatar. A wani saƙon Twitter da Trump ya kafe ya ce duk wata yarjejeniya kan daka da ba ta kunshe da maganar tsaron kan iyaka da kuma katangar da ake bukata ɓata lokaci ne kawai. Trump yana mai ƙara jaddada matsayinsa akan bukatunsa kafin ya amince baiwa dubban yaran da aka shigo da su Amurka suna ƙanana ba tare da kardu ba zama 'yan ƙasa. Trump ya yi magana ne yayin da Senator John McCain na jam'iyyar Republican daga mazaɓar jihar Arizona da kuma Senator Chris Coons ɗan jam'iyyar Democrat daga jihar Delaware suka bayyana wani shiri da zai bai wa yaran da ke ƙarƙashin shirin daka takardu, shirin da tsohuwar gwamnatin Obama ta samar da Trump kuma ya shirya zai kawo ƙarshe a wata mai zuwa.
Sa'o'i kaɗan bayan shugaban ƙasar Maldives ya ayyana dokar ta ɓaci, jami'an tsaron ƙasar sun kusa cikin gidan kotun kolin ƙasar da safiyar yau Talata suka kama babban alƙali Abdullah Sa'id da kuma wani alƙali. ‘Yan sandan sun bayyana ta wani saƙon Twitter cewa sun kama Sa'id da kuma alƙalin kotun koli Ali Hamid kan wani bincike da ake gudanarwa. Basu bayar da cikakken bayani a kan zargi ko tuhuma da ake yi wa alƙalan guda biyu ba. Haka kuma a jiya Litinin ne jami'an tsaron suka kama tsohon shugaban ƙasar Mamun Abdul Gayyum, a cewar mai magana da yawun tsohon shugaban ƙasar. Shugaban ƙasar Maldives Abdullah Yamin ya ayyana dokar ta ɓaci ta kwanaki 15 bayan ya bijirewa umarnin kotun koli na cewa ya saki shugabannin siyasa da ake riƙe da su. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi Allah wadai da dokar ta ɓacin ta jiya Litinin, tana mai gargaɗin cewa hakan zai iya kaiwa ga ƙaruwar yin amfani da ƙarfi wajen take haƙƙin bil'adama a ƙasar.
Yanzu haka fadar shugaban ƙasar Amurka ita ce za ta yanke hukunci akan takardar 'yan jam'iyyar Democrat da ke ƙaryar takardar 'yan Republican da aka fitar da ke nuna cewa jami'an hukumar binciken aikata manyan laifuka ta FBI sun wuce makaɗi da rawa wajen amfani da ikonsu a lokacin da suke binciken katsalandan ɗin Rasha a zaben shekarar 2016 na shugaban ƙasa. A wata ƙuri'a bai ɗaya, 'yan majalisun jam'iyyun biyu da suka kada. Wakilan kwamitin tattara bayanan sirri sun amince jiya Litinin a fitar da rahoton da ke nuna hanyoyin da ake amfani da su wajen karɓar sammacin leƙen asirin wato na Carter Page, tsohon mai baiwa kwamitin yaƙin neman zaben Trump shawara da ake zargi da tuntuɓar Rasha. Dole sai gwamnatin Trump ta amince da fitar da takardar 'yan Democrat daga rukunin bayanan sirri kafin a gabatar da ita ga jama'a. Ita ma takardar 'yan Republican sai ta bi irin wannan matakai kafin a amincewa fitar da ita ranar Juma'a da ta gabata, wadda ta janyo muhawara a fadin Washington kan rawar siyasa da ke takawa a kan babban hukumar shari'a ta kasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, masana shari'a da masu fashin baki suna bayyana damuwa akan katsalandan da 'yan sanda suke neman yi ne a batun cakar baki game da wasikar da aka ce tsohon shugaba Najeriya Ibrahim Babangida ya rubuta ya aika zuwa ga shugaba Buhari, wanda bisani ya ce bai rubuta shi ba. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Wasu jaridun Najeriya sun koruwato cewa rundunar 'yan sandan kasar na mako hararen kakakin tsohon shugaban kasar Kasim Afebuwa, mutum da masana kuma ke ganin fa akwai abin dubawa. Barista Sanda Joshua Ogira, wani masanin shari'a ne a kasar, ya ko bayyane da masu kallon wannan lamari a yanzu.
Wannan umurni da shi sifeta janar na 'yan sanda ya bayar akan idan shi Afebuwa bai bayyanar da kanshi zuwa ofishinsu ba, za a je a tsare shi, gaskiya wannan bai yi ba. Ya kamata su sani cewa idan akwai wani complaint akan cewa wasikan da ya yi wanda ya bashi umarni ya rubuta ya zo ya yi complaint ko kuma ya zo ya yi koke kan cewa an yi abu da sunan shi ba, da sunan shi bane koko haka kawai don suna son su dadada wa wasu ko wani rai, shi yasa suke son su yi wannan. Gaskiya ba daidai bane, kuma shi Afebuwa dai ina kyautata zaton, ya san hagunsa da damansa, kuma zai dauki mataki na neman kariya.
Barista Sanda Joshua Wigre kenan, wani masanin shari'a a Najeriya. Honorable Abdullahi Firembe, tsohon kwamishinan yaɗa labarai ne a jihar Adamawa, ya ce ko ba komai gaskiya ko za ta yi halinta, tunda dan iya magana kan cewa in za ka faɗi to faɗi gaskiya, domin ko komai ta ka ja maka kabiya.
Wannan abu da ya taso na batun wasiƙa wacce tsohon shugaban ƙasar Najeriya ya rubuta, mu a wurin ba ta zo mana da mamaki ba, sai dai kawai yanda kuma aka ɗauko abin ne ake cece kuce a kan shi, wanda ya kai ga jami'an tsaro suna shiga ciki, to shi ne yake bamu ainihin wato mamaki, kuma yana sa mana ƙasa a gwiwa. Amma jami'an tsaro su dinga nesanta kansu irin waɗannan abubuwa, idan suna mana haka to fa akwai hanyar da zamu bullo musu, mu ma ko ba su diba da dadi ba.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
babu kyautun da an yi a baya ko mun gani ku dai da bakin cikin juna Allah ke magani bacin yanzu ga zo ku taru mu zauna lafiya
mu zauna lafiya al'umma ta kasanta kunciya
to majalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz kafin dai mu ci gaba sai a shakata da wannan waka da ke zuwa da fatar an shakata da wannan rawakin wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne a nan Washington DC yanzu ku karfe 2:15 na dare ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na adawo lafiya. Baba Yaku makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake muku sallama a daidai wannan lokacin. A makon da ya gabata mun faro hira da Malam Alhassan A Bala wani matashi da ya bayyana matukar damuwarsa ga yadda ake samu asarar rayuka da dukiyoyi akan hanyar Kano zuwa Kaduna. Wanda hakan ya kai shi ga yin wasu rubuce-rubuce akan hanyar tare da jan hankalin hukumomi akan irin abubuwa da ke faruwa akan hanyoyin Najeriya. A yau zamu tashi ne akan wannan tambaya da nayi masa. To bar mu duba da yake a zahiri kowa ga hanyar ta lalace kuma wato bin kan wannan hanyar sai da sannu. Zaka iya cewa banda wannan matsalar lalacewar hanya menene abubuwa kuma da suke iya haddasa hatsari a kan wannan hanyar da ake bi da maluwar sauran hanyoyin a Najeriya?
A tabbas a kowane lokaci lalacewar hanya ita kadai ba ita ce take jawo dukkan yawancin haɗarruka ba, akwai ganganci ma na su kansu direbobi, musamman direbobi waɗanda suke na haya. Wato suna da gaggawa da kuma tunanin suna sauri su je ko su sauke fasinjoji su ƙara dawowa domin kuɗi, su kuma wato fasinjoji ba sa iya magana idan sun ga direba yana gudu fiye da kima. Har ila yau amfani da direbobi ke yi yayin da suke tuki, kasancewar kuma ga ta ita kanta hanyar ba ta da kyau, kuma gashi kana gudu kuma kana amfani da waya, wannan gaskiya yana taimakawa wajen samun haɗarruka a wannan hanya. Dalili kuwa shine na gani ko sati biyu ba a yi ba na je Kano, na bi motar haya, na gani nake tawa shi direban da yake jamiya yana amfani da waya, yana tafiya a 120 per kilometer amma kuma ya ɗauki waya zai yi. Nace da shi ba zai yi
ga hanya ta lalace,
in ina cikin motar nan ba zai yi ba, ga hanya ta lalace kuma ka dauko waya ka ce za ka yi amfani da waya, ko dai ka faka ka gama wayar ka mutse ko kuma ka bar wayar nan. Sauran fasinjoji suka shiru suka ni ne na tayi, sannan sai wani ya taya ni muka samu direban nan ya aje waya.
A matsayinka na dan jarida, me zaka iya ka faɗa dan saboda irin wannan abubuwan suna faruwa amma sai ka ga fasinjoji da ke cikin mota ba sa magana, har ma kila wani sa'ilin idan kai da ka tashi zaka yi magana har a samu wasu fasinjojin suna ganin cewar wato tamkar kai kadai ne ka san doka, me zaka iya ce ma ainihin fasinjoji da ke shiga motar haya?
Shawara ta gare su shine ya kamata gaskiya su tuna da cewar ba wai rayuwarsu su kaɗai ba, suna da ƴan uwa da maybe suke lura da su, ko kuma suna da iyaye da za su lura da su, ko kuma suna da ƴaƴa da suke lura da su. Har ila yau kuma idan ma wani abu ya same ka ba kai ne ba, ƴan uwanka ne fa za su kula da kai, za su yi ɗawainiyar asibitinka idan ma ba mutum bai mutu ba kenan, za su yi ɗawainiyar asibitinka su biya kuɗaɗen kaza su biya kuɗaɗen. So wannan abu ya kamata mutane su gane cewar wato idan direba yana tukin da bai kamata ba, kasance ka mai magana ka nuna mai cewar wannan abu da kake yi fa ba abin nan ba, domin rayuwar ka ce da tashi duka a ciki. Amma rashin yin magana shi yake taimakawa wajen kaga direba yana amfani da waya yana tuki, kaga direba yana tuki fiye da kima yana zuwa 160 200, za ga wasu har alfahari suke 200. Har ila yau kuma ina bada shawara ga su wato fasinjoji, wasu za ga cewa idan direba yana tafiya 120 sai ce direba wannan sarkar da kake yi ba, wato irin baya gudun nan saurin ina mutum yake,
ana kokarin izaci
idan ka tabbatar zaka je now, idan kana sauri zaka je guri, me zai hana ka tashi da guri domin ka isa? Misali idan zaka je Kano kana so ka je Kano karfe 12, me zai hana ka gabar Abuja karfe 6:12 ya ishe ka, awa nawa? Wannan ya kamata mutane gaskiya su fahimci cewar ba wai gudu da kuma barin direbobi suna gudu ga hanya ba kyau ko hanya ma tana ke gudu ma kamar yadda hukumomin da abin ya shafa suke fada bai da amfani ballantana a ce har hanya ba ta da kyau.
To akwai wata magana kuma da mutane sukan nuna damuwa akan shine akan dauki fasinjoji fiye da kima tun a tasha kuma wannan abin sai fasinja ya sake har a kara shi ko kuma a cusa su a mota babu mai cewa ufan. Kana ganin wannan abin akwai lokacin da zai iya zuwa karshe kuwa?
To gaskiya dai a zahirin gaskiya ba za ka iya cewa akwai lokacin da wannan abu zai iya za karshe ba, kasancewar kuwa matsalolin da ke faruwa wato akwai matsaloli da yawa. Na farko shi kanshi rashin me ake cewa rashin wayewar kan al'umma da kuma sauran abubuwa da ya shafi tutsi, wannan ma gaskiya da kuma hukumomi da abin ya shafa su ma suna nan kamar ba su damu wajen lura da abin ba, duk da cewar suna yin iya bakin kokarinsu amma ba su cika yi ta bangaren manyan hanyoyi ba, sun fi ne a ta cikin gari. Amma zan iya ta'allaka hakan da na farko rashin yawan ma'aikata akan wato a bangaren hukumomin kare haɗura kansu, da kuma na biyu kasancewar manyan hanyoyi ba an hana saka irin shingaye ko a ce road block, so wannan ma ya taimaka wajen kawai direbobi za su dauki fasinjoji ko kayan da ya wuce kima domin sun san ba wanda sai da su.
A nan ne za mu datsa aya a hiranmu da Malam Alhassan A. Bala kuma mu ci gaba da ita a sabon mako. Yanzu a madadin bakon namu da daukacin ma'aikatar sashen Hausa da muryar Amurka, Baba Yako Makeri ne daga Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To madalla Allah kare kiyaye hadura akan hanyoyinmu. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sharhi na wasu jaridun kasar Jamhuriyar Niger.
Zamu koma sharhin jaridun na wannan mako da labarta muku cewa mafi yawancin jaridun Niger ba su samu fitowa ba a jiya Litinin sakamakon yajin aikin wuni guda da suka tsunduma da nufin nuna rashin amincewa wani matakin binciken sha'anin haraji da hukumomi ke shirin kaddamarwa. Idan muka dubi La Griffe, jaridar ta ruwaito cewa wani binciken kasa da kasa da aka gudanar a baya-bayan nan kan matsalar tsaro ya fayyace kasashe 10 mafi hadari a duniya. Kasar Yemen ce ke kan gaba, Libya na bi mata, sai Iraq ta uku, Syria kasa ta hudu, yayin da Afghanistan ta zo ta biyar, Sudan ta kudu ta shida, Jamhuriyar Afirka ta tsakiya ta bakwai, Somalia ta takwas, Jamhuriyar Dominican ta tara, a ƙarshe sai Jamhuriyar Niger ke zama ta goma. Jaridar ta ce idan ka dubi manufar wannan rahoto sai ka ce Niger na cikin matsanancin yanayi na rugumatsi, alhali abin ba haka yake ba a zahiri in banda hare-haren da ake fuskanta jefi-jefi a jihohi irin su Difa, wani bangare na Agadez da Tawa da Tilaberi. Jaridar L'Eclosion na cewa jami'an tsaro sun kama kilogram 3.5 na hodar Iblis a filin jirgin saman Jore Hamani na birnin Yamai. Jaridar ta ce kumshin hodar wanne aka bayyana cewa darajarsa ta haura miliyan 172 na sefa ya fito ne daga wani kamfani da ke Lagos zuwa wani kamfanin sarrafa madara mai mazauni a Maradi. Sai dai fa binciken da aka gudanar a Maradin ya yi nuni da cewa kamfanin na rubuce ne kawai a takarda, amma a zahiri babu shi, inji L'Eclosion. Jaridar Lebanon ta ce sace-sacen babura na ƙara kamari a birnin Yamai, inda barayi ke bi gida-gida don neman katarin wanda ya yi sake, lamarin da hatta a masallatai da makabarta ba a tsira ba. Jaridar ta ƙara da cewa a kulliyomin yawan mutanen da ke kai koke gaban hukumomi kan cewa barayi sun sace musu wani abu na ƙara yawaita. Dalili kenan da Lebanon ta ce ya kamata jami'an tsaro su ƙara jan ɗamara don tunkarar wannan matsala da ke ƙoƙarin samun gindin zama. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Umuni Barma, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sakonni da kuke aiko mana. Ga sakonnin naku.
suna na Abubakar Muhammad Fari Dogon Daji Tambal Local Government Sokoto State da yake mahukunta sun diba wajen taron suna lassa da suka gano cewa akwai lassa wajen aiki na bincike ko kuma gano yadda za a kashe zazzabin lassa din nan wajen suke 36 wanda suka zauna suka gano to hakika su kansu suna da laifuka don mahukunta ko kuma su masu shugabancin wannan aiki ba su ba da hankali musamman game da ma'aikata waɗanda ke wannan aiki ma'aikata suna tsina wannan aiki amma kuma sai haga an taho wajen koyar da su ko wajen gwada musu da uwan suke ba su tsaya aishi kan hankali ko ba a lura da su ko ba a biyan su haƙoƙin su kuma ga ma'aikata waɗanda za su yi aiki wanda ya kamata amma sai da ciwo su a tura su daji ko kuma a tura su ƙauyuka waɗanda ba su hawa ba sun gida ba sun yadda abubuwan su ke ba sai a zo a ce kuma ana so a samu hakikanin an kashe abubuwan to shi ne dalilin da yasa gaskiya ba a samu nasara akan ayyukan lafiya a mahukunta a cikin jihohi ko kuma ƙananan hukumomi akwai ma'aikata waɗanda rikakki sun iya sun sani sun iya sosai amma kuma ba a ɗauka su aiki bayan ba a ɗauka su aiki waɗanda aka ɗauka su kuma sai a ga a shirya musu wasu irin abubuwa da ba a biyan su haƙƙin su ba a yi musu full training ba a yi musu wani abubuwa wanda ya kamata.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da kamar kuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Babu shakka ganin yadda iyakan Najeriya da Kamaru yake da tsawo haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaron Najeriya da na Kamaru domin a samu wajen da zaman lafiya a iyakokin wannan yana da matuƙar muhimmanci da fatan wannan haɗaka za ta sa a samu zaman lafiya a yankunan ƙasashen baki ɗaya da ma ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya.
Kuma da Allah sai a ci gaba da aiko mana da sakwadi insha Allah za mu gabatar da su yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo labarai amma wannan karin a takaice.
Barkewar tashin hankalin kabilanci a arewa maso gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane sama da 24 tare da kone ɗaruruwan gidaje kurmus. Jami'an Congo sun ce fadan ya barke ne a ƙarshen makon da ya gabata a lardin Uturi tsakanin 'yan ƙabilun Hema da Lando. Ba a tantance abin da ya haddasa fadan ba, amma ƙabilun sun kwashe shekaru masu yawa suna gaba da juna. Kasuwannin hannun jarin Amurka sun fuskanci babbar faduwar hannayen jari a jiya Litinin, bayan da kamfanin Dow Jones ya fadi da kusan maki 1,200 yayin da asarar kashi 4.6 cikin 100 na darajar hannayen jarinsa. Shi ma kamfanin S&P ya fadi sama da maki 100. Jiya Litinin kamfanin Dow ya yi faduwar da bai taɓa yi ba a tarihi. Kwanaki uku ya rage kafin kuɗaɗen da ake gudanar da ayyukan gwamnatin Amurka sake ƙarewa, sai dai ya zuwa jiya Litinin batun yarjejeniyar shige da fice babu masaniyar inda aka dosa, yayin da shugaban ƙasa Donald Trump ya ƙi amincewa da shawarar da 'yan majalisu daga ɓangarorin biyu suka gabatar. A wani saƙon Twitter da Trump ya kafe ya ce duk wata yarjejeniya kan daka da ba ta kunshe da maganar tsaron kan iyaka da kuma katangar da ake bukata ba ta lokaci ne kawai.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsi, sai kuma da rasa za a ji wasu abokan aikinmu da dauke da sauran rahotanni da shirye-shirye mu baki ɗaya. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Sarfi Lahashin Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsin Craig Burns, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku, sai an jima. Assalamu alaikum.